This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku kwa da wannan lokaci da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na muryar Amurka kan mitoci 22 da 25 a jamhuriyar Niger ana jin mu a gidajen radio da yawa da suka hada da amfani da Fara'a da Sarauniya da Dalor da Niya a birnin Kwanim a duniyar gizo kuma a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Tare da fatar kuna nan kallau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC a Aliyu Safan Sokoto tare da Malam Ladan Ibrahim Aiwani muke shirin kamu ku shirinmu na wannan lasariya ta Asabar. Bari ya fara ba ku wannan labarin.
To Aliyu, jirgin kasa cike da yan gudun hijira ya isa Germany yau Asabar bayan tsaikon da aka samu a tashin jirgin Budapest na kasar Hungary. Shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko ya faɗa jiya Juma'a cewa kamata yi a cirewa kasar Russia cikakken ikon take da shi na faɗa a jiya hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Kana an kammala campaign na zaben da za a yi gobe idan Allah ya kai mu a Guatemala duk da kira-kiran da ake yi na dage wannan zaben.
To gaishe ka. To bayan kun gama ji labaran baki daya za ku ji dalilin da ya sa rundunar sojan Najeriya ta maido da dubban sojojin da aka kora da kuma shirin da take yi wa ɗabiyar ɗan Boko Haram da suka samu na yaƙi kan dawakai.
Ai shuru-shuru ba ta hannu mutuwa yanzu ko ba ka ba yanzu ƙarfin sa daga ya ƙare su abin da suke yi kenan wurin na zuwa suna kai mutane hari ta amfani da dawakai da sauransu.
Sannan daga jihar Niger Najeriya kuma
Gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ya cire mataimakinsa Honorable Muhammad Kesu daga matsayin Amirul Hajjin jihar na wannan shekara.
To ko bayan wannan zamu ji ra'ayin sakwatawa kan sauke shugabannin yankunan kananan hukumomi da gwamnatin jihar yayi.
Lalle an fara samun canji Najeriya da kuma jihar Sokoto. Tun lokacin da muka fara siyasa bamu taba sanin an jidda kan tumomi da sansuloli tare da sakatare ba.
Wani sakatare in ka bincika tun 99 wani na kai sun mai da wurin kamar gado.
To akwai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim wanda daga cikin bayanan da zai bayar har da tarihin kalmar jari hujja da kuma tarihin rijiyar na gwamnati da ke kwanta gora ya zuga da.
Masare assalamu alaikum. Jirgin kasa cike da yan gudun hijira ya isa Germany yau Asabar bayan tsaikon da aka samu a tashin jirgin Budapest na kasar Hungary. Rahotanni daga Germany da Austria na cewa jirgin farko da ke dauke da yan gudun hijira ya bar Austria zuwa Germany yau Asabar awa daya bayan da aka dauke su a cikin bus daga Budapest zuwa bakin iyakar Australia. Yanzu haka dai dubban yan gudun hijira ne suka samu sukunin shiga Austria wanda wannan ba karamin ci gaba ne sakamakon rashin halin tabbas da aka shiga game da sanin makomai yan gudun hijiran da ke neman mafaka a bakin iyakar kasashen kungiyar tarayyar Turai. Mahukuntan kasar na Austria sun faɗa yau Asabar cewa dubban yan gudun hijira yanzu haka sun shiga kasar ta Austria inda aka yi musu maraba da kayayyakin bukata da ba su matsuguni inda za su kwana. Magajin garin Austria ya ce kasarsa da Germany za su ci gaba da baiwa yan gudun hijira damar shiga kasashen nasu ba tare da tsangwama ba. Sai da magajin garin Wena Feman yana magana ne a safiyar yau Asabar jim kaɗan da bayan sun gama tattaunawa da takwaransa na ƙasar Germany wato Angela Merkel. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya faɗa jiya Juma'a cewa kamata yi a cirewa ƙasar Russia cikakken ikon take da shi na faɗa a ji a hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya saboda irin halin da gwamnatin ƙasar ta nuna a gabashin ƙasar nata. A cikin hirar da ya yi da wakilin wannan gidan rediyo Mario Salva Gonzaga, Poroshenko ya ce ana iya barin kasar ta Rasha ta ci gaba da zama cikin kwamitin na tsaro amma ba wai ta ci gaba da samun karfin fada a ji ba, don ko ya ci gaba da cewa duniya za ta samu zaman lafiya ne kawai idan aka rage wa kasar ta Rasha irin ikon take shi na fada a ji a wannan kwamitin. Poroshenko ya ba da misalin kin yaddan da kasar ta Rasha ta yi na a samar da kotun binciken laifuka wanda ya dalilin hatsarin wani jirgin Malaysia da ya fadi a cikin watan Juli na shekarar 2014 mai lamba MH17 wanda ya fadi a gabashin Ukraine kuma ya kashe mutane 298. Ukraine da sauran kasashe suka ce sojojin sa kai da Rasha ke marawa baya ne suka da ke atisaye a wannan wuri suka harbi makamin da ya yi musabbabin faduwar jirgin. Sai dai kuma sojojin sa kai din suka ce a ba su bane sojojin Ukraine ke da alhakin yin hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An kammala kamfe na zaben da za a yi gobe idan Allah ya kai mu a Guatemala. Duko da kirai-kirayen da ake yi na daje zaben biyo bayan murabus inda shugaban kasar Otto Perez Molina yayi sakamakon tuhumarsa da ake yi da batun cin hanci da rashawa. Ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka yi cincirindo a bakin harabar kotun da ke birnin Guatemala inda nan ne ake sauraron tuhumar da ake wa shugaba Perez Molina. Masu zanga-zangan sun nuna takaicin su game da wannan tuhumar da ake wa shugaban kasar kuma suka nemi da dage wannan zaben. Shugaba Molina ya shaidawa kotu cewa shi kaki aka yi masa na cewa wai ya karbi cin hanci $800,000 ta wani hanyar da ake wa lakabi da deadline. Shi dai wannan line na deadline waya ne na musamman da aka kebe domin manya-manya ƴan kasuwa da ake tuhuma sun biya manya-manyan jami'an gwamnati cin hanci domin kaucewa biyan kudin harajin da ya kamata su biya idan sun shigo da kaya cikin kasa da ke bukatan a biya masa haraji. Tsohon shugaban kasan dai ya shaidawa kotu cewa bai karbi ko anini ba, sai dai ya ce an yi kokarin bashi ninkin ba ninkin abin da ake cewa ya karba har sau 10 amma ya ƙi ya karba, musamman a lokacin da aka kame sanannen mai fataucin kwayoyin nan na kasar Mexico Joaquin El Chapo a shekarar 1993. A kokarin ganin an samar da hanyar kawo ƙarshen ta'addanci da kuma samar da zaman lafiya a kasar Afghanistan, yanzu haka an gudanar da wani taro na manyan jami'an kasashen guda biyu wato Afghanistan da Pakistan a jiya Juma'a a babban birnin kasar wato Kabul. Sai dai kawo yanzu ba a fitar da wata sanarwa na musamman ba na sakamakon wannan ganawar ta ƙeƙe-ƙeƙe da aka yi tsakanin shugabannin wato shugaba Ashraf Ghani da babban jami'in tsaro na ƙasar Pakistan wato Sattar Aziz. An dai gudanar da wannan taron ne baya ga wanda na ƙasashen shida na yankin na ƙasashen suke gudanarwa a yanzu haka a game da tattalin arzikin ƙasashen yankin. Sakamakon wani atisaye mai kama da fada da ɗaliban sojoji suke a dare a makarantar horar da sojojin da ke New York, yanzu haka 30 daga cikinsu sun samu rauni iri daban-daban. Kamar yadda wata fitaccen jarida ta New York Times ta ruwaito, ta ce wannan atisaye shi ne ke kawo ƙarshen horar wanda ake wa sabbin jami'ai. Shi dai wannan horar ba ana yin sa da niyyar ya yi musu illa ba ne, sai dai ƙara ƙwarin gwiwa bayan kammala horar zuwa. Kamar yadda rahoton ke cewa wasu daga cikinsu ne da ake horarwa za su rika sa rigan filo a matsayin kamar rigan hular kwano suna bangazan juna.
To, Lada Ibrahim ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To, madalin yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu share fage ne da martanin rundunar sojojin Najeriya game da batun amfani da dawakai da 'yan Boko Haram suka gano suna yi a kwanakin nan da kuma makomar dubban sojojin da aka maido.
Yayin da kungiyar Boko Haram suka dau sabon salon fara kai farmaki akan dawakai inda suke kakkashe mutanen da basu ji ba basu gani ba, masu sharhi a Najeriya sun fara tofa albarkacin bakin su. Jibrin Baba Indace dan jarida ne da kan dauko labaran tsaro, kuma kwanan nan ya ziyarci sassan da ake fafatawa a jihar Borno. Ya min tsokaci dangane da abin da yasa yake jin yanzu yan bindigar sun fara amfani da dawakai wajen kai harhare.
Kamar da Hausawa suka yi magana, idan dai kidi ta sake rawa maza ta sake, kaga yanzu wuta ake su kasa sama kasa, sojojin kasa sojojin sama, wuta ake musu, kowa ta kanshi yake yanzu.
Na tambayi director labaru na headquarters tsaron Najeriya Kanar Rabi Abubakar, shin ko sun san da wannan sabon salo na kai harhare akan dawakai?
Mun san da wannan labarin kwarai da gaske cewa suna kai harhare ta dawaki, amin ta dawaki, kuma muna kokarin yadda zamu ciyo karfin wannan abu insha Allah. Ai shuru-shuru ba ta hana mutuwa yanzu ko ba haka ba, yanzu karfin sa riga ya kare su, abin da suke yi kenan wurin na zuwa suna kai mutane hari ta amfani da dawakai da sauransu. Amma abin da muke jawo hankalin mutane shine su kwana da hankalinsu, rundunar soja suna kokarin tabbatar cewa wannan abun an kawo ƙarshen, an kawo ainihin hanyoyin da za a hana wannan abin kuwa, sannan kuma insha Allah su kuma mutanen na ƙauyuka su taimaka mana kamar yadda kullum muke faɗa, taimaka mana da ainihin bayani irin waɗannan mutanen su.
A ɗaya ɓangaren kuma rundunar sojan Najeriya bayan da ta yi wani dogon nazari kan sojojin nan guda 5,000 da aka yanke wa hukunci bisa laifuka daban-daban kuma aka sallame su daga aiki, yi yanzu ta wanke guda 332 to shin ina matsayin sojin nan da aka yanke wa hukuncin kisa ga kakakin rundunar sojin kasa na Najeriya kanar SK Usman
abinda nake so ka gane akwai wasu hukunce-hukunce waɗanda suka jibanci wasu laifuka da ba a yi ambatan su ba sannan kuma akwai wasu shari'o'i waɗanda har yanzu ana ci gaba da su saboda haka waɗannan shari'o'i ba su cikin waɗanda aka yi nazarin su wani abu ne da za a ci gaba da shi
su ma lauyoyin tsarin mulki da ke kare haƙƙin bil'adama a Najeriya sun yi maraba da wannan mataki kamar yadda barista Yakubu Salibawa ya shaida min
ni kanna bangaren mu na lauyoyi mun yi na'am kuma mun ji dadin wannan canji da hukunci da aka yanke na cewa a dawo da shi abinda aka yi yayi kyau
Barista Yakubu Salibawa, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
So jabuta. Baba kuno gwamna. Duwan kaya miya allura.
To a gaishe ka Hassan, bari mu je jihar Neja.
Gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger ya cire mataimakinsa Honorable Muhammad Kesu daga matsayin Amirul Hajjin jihar na wannan shekara. Wannan mataki dai ya zo ne a daidai lokacin da ake fara jigilar alhazan jihar Niger a ranar Asabar din nan. Wata sanarwa da kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya bayar ta nuna cewa an sanya shugaban majalisar dokokin jihar Honorable Ahmed Marafa a matsayin sabon Amirul Hajjin. To daga bisani dai na kira kakakin gwamnan Dr. Ibrahim Doba domin samun ƙarin bayani akan wannan mataki inda ya bayyana cewa
Gwamna shine Amirul Hajji which is a Hajji mutane uku din nan su ne constitutionally za su iya zama gwamna aha ya kace tun da gwamna zai yi tafiya shi kuma speaker shi ma dama zai je hade tun da ya zama haka shi speaker shi zai tsaya gida
na'am
abu da ya faru kenan
amma chief akwai bayanai da ke nuna cewa gwamnan ma cikin fushi ya sallami shi DBT gwamnan cewa a canza shi ga Amirul Hajjin a sa shi shugaban majalisa
a ba haka bane me da za a
canza amma in haka ne me zai sa shi speaker din ba zai tsaya rike acting gwamna ba tunda duk shi ma doka ta bashi
to amma dama ai in haka ce gwamna baya naturally shi DBT ne zai zama
Duk da yake dai ana ganin akwai kyakkyawar fahimta a tsakanin gwamna Abubakar Sani Bellon da mataimakinsa. Wannan mataki ya jefa ayar tambaya a tsakanin jama'a da dama, musamman ganin yadda ya zo a ranar da ake fara jigilar alhazan jihar Niger. Daya daga cikin masu nazari a jihar Alhaji Abubakar Dan Usman ga abin da yake cewa.
Saboda haka nan wannan matakin da mai girma gona ke doka, gaskiya mu mutanen jihar Niger muna goyon baya akan hakan. Kuma abin da ke faruwa shi dai tsakanin shi da dutse din shi mu mun san akwai fahimta to tunda muka ga hayya haka mai yuwa wani abu ne wanda suka hango wanda yake matsala ne ga jaha da kuma su kansu aka yi shi haka
to nayi kokarin jin ta bakin bangaren mataimakin gwamnan amma lamarin ya ci tura kuma har yanzu a hada wannan rahoto babu wata sanarwa daga ofishin mataimakin gwamnan akan wannan lamari Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
kamar shigar rawa ce wannan ita aka tasa shi ma ila da baya
to a gashe ka Nasiru bari mu je jihar Sokoto inda aka sauke shugabannin yankunan kananan hukumomi
tun a ranar 27 ga watan Yulin shekarar bara ta 2014 ne gwamnatin jihar da ta shudi a karkashin tsohon gwamna Aliyu Magatakardawa Mako ta sauke zababbun shugabannin majalisun kananan hukumomi 23 na jihar Sokoto saboda karewar wa'adin mulkin su wata daya da sauke su kuma gwamnatin ta bada sanarwar mayar da 18 daga cikin su da cewar su zarce a zaman shugabannin roƙon ƙwarya a kananan hukumomin su yayin da a sauran kananan hukumomi biyar kuma ta nada wasu sababbi bayan gudanar da mayan zabuka a Najeriya gwamnatin da ta gabata ta shirya gudanar da zaben majalisun kananan hukumomin a watan Mayu da ya gabata to amma kuma hakan bata samu ba saboda wasu dalilai ciki ko har da rashin amincewa da sabuwar zababbiyar gwamnatin jihar mai shigowa ta nuna Watanni uku kuma sabon gwamna Aminu Waziri Tambuwal a makon nan ya ba da sanarwar sauke shugabannin na kananan hukumomi na rikon ƙwarya wannan karon har ma da sakatarorin su Imam shine mashawarcin gwamnan nan musamman akan sha'anin watsa labarai
wato yanayin aikin gwamnati shine duk mutumin da duk yau aka ce gashi an dora shi a kujera ya san cewa zai aiki ne na kaikayyadaddan lokaci saboda haka gwamnati ta ga cewa lokacin da aka debo musu su yi wannan aikin lokaci yayi shi yasa aka sauke su aka sa directorate masu kula da mulki aka sa su dan riko
yan kwanakin baya gwamnati ta nuna irin damuwa akan yadda ake tafiyar da wani tsari na biyan albashi da kuma daukar wasu ma'aikata da ake kira ba tabbatattu ba haka da sauransu baka ganin wata kila wannan yana da nasaba da sauke su waɗannan shugabannin ƙananan hukumomi na rikon ƙwarya
gaskiya bai da
to ko yaya jama'ar jihar Sokoto suka ji da wannan matakin na gwamnati
to sunana Muhammadu Bello lalle an fara samun canji Najeriya da kuma jihar Sokoto saboda tun lokacin da muka fara siyasa bamu taba sanin an jidda kan tumomi da sansuloli tare da sakatare ba don da an bar sakatarori da kama ai waɗancan da sun gabata ba su canza ba don sun dade CD aka ma juyawa a doki wanga akai shi wa local government a doki wanga akai shi wa local government
sunana Hamisu Ahmad gaskiya wanga abu da gwamnan gai ya kyauta saboda mutane na rade radin da cewa wannan ciyamu ma da yake tare da su da sakatarori wai kamar ba zai sauke su ba to wasu na cewa kamar gwamnan da ya sauka shi ya azashi shine sa shi ma yaran wancan gwamnan ne ba za a cire su ba haka ya nuna ba haka bane
sunana Sanusi Bello alhamdulillah wannan al'amarin da ya faru abin horin ciki ne ga duk wanda ke da kishi na jihar Sokoto wani sakatare in ka bincika sun 99 wani na kai sun mai da wurin kamar gado sakatarorin da za a ba da wanda suke shi political appointment ne shi governor ya zace ya zabo wadanda adalci wadanda za su rika mai aiki game da kalubalen da ake gaba gare shi na canji
nayi kokarin jin ta bakin wasu shugabannin kananan hukumomin da aka sauke to amma ba wanda yake son yin magana da ni akan lamarin to sai dai na lura a cikin su da akwai waɗanda sam lamarin bai yi musu dadi ba yayin da wasu ko suna ganin ba laifi a sauke su din Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a cikin mutana kai wani ba ko ne wani azali wani ko shi baki wani ko shi ga wani tanka wani gashi jujuwa sai ka tire
to ga sheka Murtala san da yake mu fannin safiya ce har yanzu karfe 11:17 na safi ne yanzu ga Ibrahim ka almasi na garba da shirinmu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wani sabon shirin amsoshin tambayoyin dan Allah sashin Hausar muryar Amurka ku bani karin haske kan kalmar nan ta jari hujja shin wannan wani salo ne na shugabanci ko yaya al'amarin yake ne masu tambaya Mudassir Muhammad Tafawa Balewa da Muhsin Sani Tsafi Assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku bani tarihin rijiyar na gwamutsa dake garin Kwantagora na jihar Niger mai tambaya Isuhun Dila Faki to bari mu fara da amsar tambaya kan jari hujja idan su Mudassir da Muhsin na saurare ga amsar tambayar ku daga bakin kwararre a kalmomin sadarwa Professor Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero dake Kanan Dabo
to jari hujja dai a turanci tana nufin capitalism capitalism tana nufin mutumin da zai je duk abin da ya riga ya saka a gaba shi riba ce a gaban sa duk abin da zai riba ce a gaban sa to ana ganin cewa wannan bai kamata ka ce riba kawai ka dora akan a gaba ba kuma ribar abinda ake nufi ba wai kawai riba ta kudi ba kamar mutane dan kasuwa idan ya riga ya zuba jarin sa a wani abu ai dole dama ya tsammanin zai samu riba da harsa ta kenan sana'ar ta kenan to amma ana amfani da kalmar jari hujja wajen nuni ga mutumin da yake son zuciya da san kai cewa shi duk abinda zai yi mai ran samu a ciki to ka bi da nilin da yake ake kallon kaɗan jari hujja saboda jari dai abin da kake ji wani kuɗi ne kake da shi wanda zaka zuba shi don kai sana'a kuma don ka samu ribarka saboda haka idan ba zan samu riba ba ai kaga ba zan zuba jari ba to kazalika haka har ya zama cewa a cikin magana ta yau da kullun ana ganin mutumin da yake ba zan yi kaza ba sai na samu kaza sai wani abu ya samu misali mutum zai ce yana neman a bashi wani matsayi na gwamnati ya dinga shiga da fita yana ta roƙon mutane yana ta bi yana ta roƙo a bashi to in ka tambaye shi me yasa kake son ka yi wannan matsayin ba zai iya gaya muka cewa ina son yi wannan matsayin ne saboda in taimaka al'umma, saboda in yi kaza in yi kaza, a saboda shi, a saboda ina son warware matsaloli na. To kaga ya zama dan jari hujja. Jarinsa shine wannan roƙon da yake yi yana bin wajen jan mutane. In wani ya ce ba ni kaza zan taimaka maka ba, ni haka zai tafi yi. Kai koda wajen boka ya je. Boka ya masa tsafi. To shi ya zama dan jari hujja saboda ya zuba jarinsa abin da zai yi, kuma hujja sai take me zai samu daga cikin abin. Saboda shi kamban jari hujja kalma ce ta capitalism, saboda shi capitalism ana ganin wato wata kasanta ce na neman kuɗi. A nemi kuɗi ta ko ƙarara a samu. To shi ne kuma kalmar ta rikiɗe ta zamanto cewa yanzu ta zamanto son zuciya da son kai. To duk abin da za ka yi in dai ba za ka samu wani fita ba, mafita ba. Kamar yadda nan arewacin Najeriya yanzu ake cewa idan babu kayan aiki. Gaskiya ni ba zan bi wannan ba, wato idan ba zai bani kuɗi ba ko kuma ba zai gamsa min da wasu abubuwa ba, ko ni ba zan bi su ba.
To Professor, idan aka dubi manufar ƴan bin tsarin capitalism da kuma ma'anar koko mu ce ainihin ma'anar kalmar jari hujja ta Hausa, ana iya cewa kalmar jari hujja ta fassara ma'anar capitalism yadda ika mata koko dai?
Eh, to ya yi saboda yanzu shi Karl Marx ɗin wanda ya fi yawan abun nan kururo akan capitalism ɗin, ai ya yi amfani da kalmar capitalism ne ya nuna cewa masu neman kuɗi suna neman kuɗi ta kowace hanya, kuma suna son su takura wa talakawa. Wato an samu wani rabauta tsakanin masu kuɗi marasa kuɗi da mai mutumin da yake da shi ne yake da kayan kamar masana'antu, wanda yake ya kafa wannan masana'antun ne don ya tace jama'a, kuma ma'aikatansa da suke wannan masana'antun a bautar da su, a mai da su kamar bayi don a tara masa kuɗi. A wannan ya yi amfani da kalmar ba, ya yi amfani da ta a wulatance a kan cewa abu ne mummuna cewa mutane suna son su yi arziki ta kowace hanya. To mutanenmu masu kokari kwarai da gaske da basirar da Allah ya ba su, sai suka ɗauki wannan ma'anar ta side capitalism ɗin da Karl Marx ya yi amfani da ita, aka mai da tijari hujja don a nuna cewa kawai wannan tijari hujja ne, mutumin ne da yake son kansa saboda ya samu riba, amma bai damu da yadda ya tattaka mutane har ya samu riba ba, ko yake inda ne. To amma capitalism tana nufin wato wata hanya ce na kyale mutane su zuba jarinsu kuma su yi ribar su. Ɗan kasuwa wanda yake da jarinsa ya dinga zuwa Dubai, ko yana zuwa China, ko yana zuwa Hong Kong, ko yana zuwa wurare da yawa, yana sokaya, yana zuwa yana sayarwa, yana samun ribar sa. Capitalist ne saboda kuɗi yake nema. To amma ba za ka kira shi ɗan jari hujja ba, saboda ba ta samun riba yake nema ba, kuma ba mutane yake son ya tattaka ka samu wannan ribar ba. Jari hujja tana nufin ka tattaka mutane ka samu abin da kake so, ka samu riba.
To Professor, har yanzu dai masu tambayar wato Mudassir da Muhsin suna son su san ko akwai wata alaka tsakanin shugabanci da kuma shi wannan tsari na jari hujja.
To idan ka dubi cewa jari hujja tana nufin in zama shugaba ta ko kaka nake son in zama saboda ni ma zan warware wayan abubuwa. Ya zama dan jari hujja da yawa da ka ikira su shugabanni ko kuma masu matsayi iko da madafin iko da ka ikira su ɗan jari hujja. Mutum ne yake kafin ya shiga wani matsayi za ka gan shi yana da mota ta tana hayaki. Ko ba haka ba. Bashi da kaza, bashi da gidan da na kirki. To ya sai ya hau mulki. Ko aka bashi wani matsayi. Yana gamawa sai ka ganshi da motoci wajen guda goma. Sai ka ganshi da gida na wajen miliyan na wajen biliyan guda. Sai ka ga duk ƴaƴansa da suna dan mai waina primary school. Sai ka ga yanzu an fitar da su daga dan mai waina primary school nan suna Malaysia. To ai kaga ya zama dan jari hujja, ina ya samu duk kuɗaɗen da ya yi wannan abun, ba dai albashin shi ne ya tabbatar masa haka ba, saboda albashin kowa an riga an san ba inda zai kai ka, da dai iya rike ka.
Haka.
To amma ina ka samu wannan motocin ka samu kaza, to za ka wayan shi shugabannin suna ta kokari ne don su samu wani matsayin don su warware wa kansu wayan su matsaloli. Kamar yadda zai maka wannan bayani. Ya yanzu yana da katafaren gida, yana da motoci, ya ta suna waje, suna ta yin abubuwa. Na kaga ya zama dan jari hujja kenan, dama ba wai shugabanci yake son ya dan taimaka wa jama'a ba, yana son yayi ne kawai dan ya taimaka wa kansa.
Sai kuma amsar tambaya kan tarihin rijiyar na Gwamutsa da ke garin Kwantagora a jihar Naija. Idan mai tambaya Isu Hundila na saurare, an dace wakilinmu na muna Mustapha Nasir Batsari ya samo maka amsa daga walin Kwantagora Alhaji Mu'azu Hamidu, wanda ya ce
yadda muka samu labari shi ne wata rana umurnin gwamnati ya fito yaki da shi kuma sansanin shi dai a kwanta gura sai la'asar ya kama su sai dakaru suka banzama suna neman ruwa wanda za a yi alawalla a yi sallah sannan a guje aka duba babu yadda za a babu inda za a samu ruwa a nan ta dali ne mil kamar mil 8 zuwa kwanta gura sai aka ci mashi yana gina rami da hannun shi inda yake zo ni gindin itace cikin lokaci kankani sai ruwa su madan taruwa a wurin aka dan dakata hayya taru akai alwala akai sallah sai suka wuce kwanta gura to kawayawan suka zo kullum suka zo sai ga ruwa gurin bai gudu ba bai kuma kare ba ina sai suka yi gayya suka yi kewaye ta suka gine sai zama kamar rijiya to tun lokacin ruwa ya taru a wurin nan har yanzu yana nan
ko akwai shekaru da wannan abu ya faru ko a iya kokestawa ne
eh to an dai kafa garin Kwanta Gora 1864 to yana yaƙe-yaƙen shi yaje ya dawo yaje ya dawo to wannan lokacin ina zato yayi kamar shekara 2 ko 3 a nan Kwanta Gora so za a iya cewa 1867 ko 68 akai wannan abin mamaki
shi umar na gwamnati wato a nan Kwanta Gora da ya zo nan ne ya yi sansanin shi sai dai ya je ya yi yaƙe-yaƙen shi ya dawo koko yana tafiya ne bai tsaya ba
sansanin shi guda uku ne na farko a nan Ushishi ya yi sansani na biyu a Manta can cikin ƙasan Gwari to da ya tashi daga nan ya bar dan shi a Ushishi ya riƙa sai ya wuce ya yi sansanin Kwanta Gora za shi Sokoto ne ai burin shi ya je Sokoto ya yaƙi ƴan uwan shi da suka yi makirci ya suka koro shi ya zama sarkin musulmi to sai a nan Kwanta Gora kuma Kwanta Gora kusa da Yauri ne Yauri kuma ƙasan Sokoto ne Kwanta Gora kuma duk ƙasan Kambari ne ba mai ita ba sarki mai ita sai shi to da ba haka yake ba ya zo da ya yi sansani sai wuce da ya yi sansani sai wuce yamma shi dai ya je Sokoto
wato kenan shi ya kafa Kwanta Gora
shi ne ya kafa Kwanta Gora 1864 ya zo nan ya abin nan ya ga gonaki ya tambaya su wake da shi aka ce ai Kambari sai shi to yana son ya zo nan a ce to menene sunan wurin suka ce su suna kiran shi Kwanta Gora ba wanda ake Bature ya zo ya ce ai tarihin abin Kwanta Gora ne shi yasa aka samu Kwanta Gora ba haka bane sunan wurin kenan Kambari suka ba sunan wurin
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan tarihin rijiyar na gwamnati da amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Professor Abdalla Uba Adamu na Jami'ar Ado Bayero da walin Kwanta Gora Alhaji Mu'azu Hamidu da wanda ya hada mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
to a gaishe ka Mallam Ibrahim bari mai da kore ladan ya ba ku labari a takeici
Jirgin kasa cike da yan gudun hijira ya isa Germany yau Asabar bayan tsaikon da ya samu a tashar jirgin Budapest na kasar Hungary. Rahotanni daga Germany da Austria na cewa jirgin farko da ke dauke da yan gudun hijira ya ba Austria zuwa Germany yau Asabar. Awa daya bayan da aka dauke su cikin bus daga Budapest zuwa bakin iyakar Austria din. Yanzu haka dai dubban yan gudun hijirar ne suka samu sukunin shiga Austria wanda wannan ba karamin ci gaba ne sakamakon rashin halin tabbas da aka shiga game da sanin makomar yan gudun hijirar da ke neman mafaka a bakin iyakan kasashen kungiyar tarayyar Turai.
To a gaishe ka ladan jama'a abin da ya sauka kenan sai mun damu ku da karfe 9 dare na yau da shirin mu tattauna na shi Ibrahim Kalmasi Garba bari in a gurgujin yi ta'aziyya ga iyalin Alhaji Sidi Mamma Asarakawa da ke Sokoto musamman babban wa Alhaji Tsala kan rashin dan su Nura Sidi Asarakawa da Allah ya wa rasuwa rana wuce da ta wuce Allah ya gafarta mishi ya samu cika da imani jama'a Aliyu Mustafa Sokoto da
This program has come to you from the Voice of America, Washington.